sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
Wasu 'yan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya, yayin da a daidai lokacin kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba, kana yana murmurewa bayan tiyata da aka masa a hanjinsa. Yau Litinin ofishin Kate, wata 'yar gidan sarautar Birtaniya, matar Yalima mai jiran gado ta killace kanta, kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa da shi gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19.
Kanun labarin kenan. Sashin mata mai kula da 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da waɗanda suka tuba cikin 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
Kowane al'umma an san mata da sulhu, an san mata da zumunci, an san mata da lallaba, da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abubuwa.
A jihar Taraba kuma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a wasu yankuna na jihar, lamarin da ya sanya al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke ƙaramar hukumar Ibbi kokawa.
An haifi mata guda biyu da suna na asibiti, ma an kwashe su daga nan asibitin Sarkin Kudu an kai su asibitin Shanda. Saboda din ya fi ƙarfin nan.
To Allah ya kyauta. Kamar kowace ranar Litinin muna ɗauke da shirinmu na ilimi wanda Yusuf Harande zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu 'yan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya, yayin da a daidai lokaci guda kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa. Jihar Kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa. Garin Zaria, inda asibitin tarin fuka da kuturta ta ƙasa suke, shi ne fi yawan huskantar hare-hare, kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin. An kwashe akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi, a cewar mai magana da yawun asibitin Maryam Abdulrazak tana faɗawa Reuters. Ta ce mutane shida aka sace da suka haɗa da ma'aikatan nurse guda biyu da jinjirin ɗaya a cikin ma'aikatan nurse ɗin mai shekara guda da wata ma'aikaciyar ɗakin gwaji da mai gadi da wani ma'aikaci. Sukuyen 'yan sanda sun ce mutum takwas ne aka yi garkuwa da su. Satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kuɗin fansa a arewacin Najeriya ya zama babbar annoba. Sama da ɗalibai 800 aka sace su tun cikin watan Disamba, aƙalla 150 a cikinsu har yanzu ba a san inda suke ba. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roman Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba, kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa. Ana sa ran Papa Roma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama asibiti kwanaki 7 nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci 10 suka masa a cikin sa'o'i 3 da yammacin jiya Lahadi a asibitin Gamelli da ke birnin Roma, inji mai magana da yawun asibitin Matteo Broni a wata sanarwa. Wannan ne dai karin farko da Fadar Vatican ta yi bayani akan nau'in tiyata da aka yi wa Papa Roma. Sai dai sanarwar fada bata bada takamaiman bayani kan ko an riga an yanke shawarar cire wani bangare na hanjin nashi ne kafin tiyatar ko kuma lokacin da ake tiyatar ne aka yanke wannan shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin ofishin Kate, wata 'yar gidan sarautar Birtaniya, matar Yalima mai jiran gado, ta killace kanta kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai magana da yawun masarautar Birtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan Yaliman ta yi mu'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba, amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya, kana ta killace kanta a gida. Kate uwar gidan jikan sarauniya Elizabeth Yelima William ta harci taruka da dama a makon da ya gabata. Babba a ciki shine wasannin kwallon tennis da ta je a ranar Juma'a.
An jima kadan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A kokarin gwamnatin Najeriya na sake maido da ƴan ta'addan kungiyar Boko Haram waɗanda suka tuba cikin al'umma bayan horar da su. Sashin mata mai kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da tubabbun ƴan ta'addan a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ga Shamsiya Hamza da ƙarin bayani.
Kungiyoyin matan dai sun jaddada mahimmancin saka mata cikin tsarin horaswa da kuma sake dawo da tubabbun mayakan Boko Haram cikin al'umma, la'akari da gagarumin rawar da za su iya takawa wajen samun nasara a shirin. Kamar yadda kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Borno Hajiya Hauwa Ba Abubakar ta bayyana.
A gaskiya a kowane al'umma an san mata da sulhu, an san mata da zumunci, an san mata da lallaba, da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abubuwa ya wuce. Saboda abu ne wanda haka aka halicci mace, neman sulhu da zumunci da zaman lafiya daman aikin mace ne. Idan aka bada dama a mata, matan nan fa za a yi amfani da su tun daga grassroots, wato su waɗanda suke ƙasa. Akwai mata shuwagabanni, akwai matan da in suka faɗa ana sauraron su kuma ana jin maganan su.
Duk da kalubale na rashin tsaro da ake fuskanta a yankin arewa maso gabashin Najeriya, wanda mafi akasari mata da yara su aka fi bari cikin yanayi na kunci, kungiyoyin matan sun bayyana takaicin su dangane da sanya maza a gaba wajen jagoranci a batun shirin yin sulhu da yafiya da kuma sake cuɗanya da tubabbun ƴan ta'adda cikin al'umma. Lilian Kusunebo ita ce shugaban tsare-tsare da duba ayyukan mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Idan aka kalli rikicin yankin arewa maso gabas da ma dukkan wasu rikice-rikice a faɗin duniya, babu rikicin da ya ware wani jinsi bai san mace ba, bare namiji yana shafan kowa ne, bai kuma san yaro ba, babba ko ƙarami. Don haka abin da ya shafi kowa, dole ne akwai rawar da kowane mutum zai taka ta kowace hanya. Dr. Garba Abari shike zama babban shugaban ma'aikatar wayar da kan al'umma ta ƙasa ya yi ƙari da cewa
a cikin irin halin da muka samu kanmu musamman a arewa maso gabacin Najeriya, mata su ne suka fi zama waɗanda suka fi zama jin zafin rashin zaman lafiya. Daga su sai ƴaƴa, yara na ɗaya suna da rawa da suke takawa a al'ummance kuma a addinance da kuma a yanayi na zamantakewa. Saboda suna da yafiya, su ne masu gina gida, su ne masu gina hali, su ne masu gina ɗabi'a, su ne masu raya al'umma. In aka samu mata, ka samu mataki na farko fiye da idan ka fara da maza. To wannan kuma mun ga ribarsa.
Tun a shekarar 2009 yankin arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikicin Boko Haram, ya kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyi daga matsugunansu. Ana dai sa ran wannan shirin tare da gudunmawar mata a ciki zai taimaka wajen samar da zaman lafiya mai dorewa da kuma sake farfado da al'ummomi a yankin arewa maso gabas, musamman a jihohin Adamawa, Borno da Yobe. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Shamsiya. To kada dai a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba da ci gaban labaran duniya.
Yau Litinin, Majalisar Dokokin Isra'ila ta shirya tsaf ta gudanar da kuri'a akan ko ta sabunta dokar wucin gadi da aka yi ta a shekarar 2003 da ke haramta wa Larabawa 'yan asalin Isra'ila damar zama ɗan ƙasa ko kuma ma takardun zama ga ma'auratansu daga yammacin kogin Jordan da Gaza. Masu suka ciki har da 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin canji sun ce wannan mataki ne na bambancin launin fata da zamar hana tsirarun Larabawan Isra'ila yawa. Yayin da masu goyon bayan matakin ke cewa akwai buƙatar wannan doka saboda matakan tsaro da kuma tsare ɗabi'un Yahudawan Isra'ila. Wannan doka za ta haifar da matsaloli ga iyalan Falastinawa da ke zaune a wurin tun kafin yaki, kana galibin su sojojin boye ne da ke raba Isra'ila da gabashin birnin Kudus da yammacin kogin Jordan da Gaza. Wasu yankunan da aka kwace a shekarar 1967 da Falastinawa ke neman kafa ƙasa a wata rana. Jam'iyyun Isra'ila masu ra'ayin mazanjiya sun goyi bayan dokar, kana ana sabunta ta a duk shekara tun lokacin da aka yi dokar. Amma sabuwar gwamnatin Isra'ila, ciki har da masu adawa da matakin da kuma jam'iyyar adawa ta masu ra'ayin mazanjiya da tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu ke jagoranta, da suke niyyar kunyatar da gwamnati, sun gargaɗe ta kada ta bada kuri'un da za su isa sabunta dokar. Da yammacin yau Litinin ne dai ake sa ran kada kuri'ar. A ƙarshe, tsohuwar shugaba ta farar hula a Myanmar da aka hambare da ita Aung San Suu Kyi ta sake bayyana a gaban kotu a yau Litinin a babban birnin kasar Naypyidaw domin saurarenta akan zargin cin hanci da gwamnatin sojojin kasar ke mata wadda ta hambare da gwamnatin ta a farkon wannan shekara. Suu Kyi da lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai kotun ta saurari bahasin shaidu biyu akan zargin da ake mata na take dokokin yaki da bala'o'i ta ƙasa, inda ta karya dokokin kulle na COVID-19 a lokacin da take gangamin yakin neman zaɓen majalisar dokoki a bara. A saurare na biyu da haɗa da zargin da ake yi wa Suu Kyi na take dokar sadarwa ta ƙasa, lauyoyi a ɓangarorin biyu sun yi jayayya akan bahasi da ɗaya daga cikin shaidu uku ya bayar wanda kotu ta nemi ya bayyana a gabanta. Saurare na uku kuma na ƙarshe a yau shi ne zargin da ake mata akan dokar shigowa da ficewa da kaya a cikin ƙasar. An gano wasu na'urorin sadarwa guda shida da ba a bi ka'ida ba wurin shigowa da su a cikin ƙasar a lokacin da ake gudanar da bincike a gidanta a babban birnin ƙasar Naypyidaw, a cewar takardun 'yan sanda.
Baba Yakubu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa taskar rahotanninmu, inda wakilinmu a jihar Taraba Salisu Garba ya aiko mana da rahoto kan yadda al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi suka koka sakamakon rashin tsaro da ya addabi yankin, inda aka samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata a wani hari da aka kai a yankin. Salisu, gare ka.
Al'amarin rashin tsaron da ya yi a yankin Taraba ya sake sauye salo, inda al'amarin ya koma ga sari ka noke, domin kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi su ne waɗanda suka tabbatar da cewa wannan yanayi na sari ka noke dai ana ci gaba da yi musu. Wanda ya faru a baya-bayan nan shi ne wanda aka ji aka buɗewa wani yanki wuta, inda aka samu asarar rayuka guda biyu da kuma jikkata wasu. Alhaji Dan Azumi mazauni ne a wannan yanki na Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar ta Taraban shi ne wanda ya tabbatar da akwai waɗannan lamuran.
Kawai aka kace mutane biyu, an harbi mata guda biyu, yanzu suna nan asibiti, an kwashe su daga nan asibitin Sarkin Kudu an kai su asibitin Shandam. Saboda din ya fi ƙarfin nan. Wannan abu da ana danganta su kaman da sha'anin faɗan Ibi da Fulani, amma yanzu mu ma karan kanmu da su waɗansu su ma sun fahimci abin ba haka ba ne.
Kuma Alhaji Dan Azumi, su wane ne ake zargi da aikata irin waɗannan sarika noƙin?
To, ƙabilun dai muna da su da yawa-yawa na, amma ba mu san ko su waye ba, duka sai Allah kawai shi ya fi sanin wannan abu. Ya tsaron mu dai illa wanda ta can na gaya maka shi ne muke tare da su yau din masu yi kokari sun je gurin sun dawo. To, menene waɗannan wanda da gwamnati jajirce suka ce za su turo ba su turo ba har yanzu? Abin ya faru ne kawai sai kowa ya hankalin shi kuma ya tashi. Mu muna roƙon hukuma ne da taimaka mana ko da ga jami'an farin kaya ne don bincike irin waɗannan abubuwa, mu gane su wane ne masu aikata wannan abu, don da an yi za a gudu ne.
To, ko menene ma matsayar gwamnati akan wannan matsalar rashin tsaro da ya dawaye ya ji a Tarabar? Honorable Danjuma Adamu da ke zama kwamishinan yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa ya yi a halin yanzu bayan kwamiti da gwamnan jihar Taraba ya nada sun ba da shawarwari wadda gwamnati tana iya kokari ta ga ta aiwatar da waɗannan shawarwarin domin ganin an fara amfani da shi a ciki da ba wajen jihar Taraba.
Ya shafi kowa ne, shi ne sa ana nan ana gudanar da wayannan shawarwari din don saboda magance abin kada ya sake karuwa. A baya idan an yi report ma ba ma yin wani abu a kai, amma yanzu wannan tashi ana yi kada kokarin da gudanar da shawarin da aka bayar da bayani duk ana nan. an fara da za a gudanar da su yanzu haka. Wani tabbata cewa wannan da ya shafi kowa kuma za a yi kokari a yi zaman sun gaya so mai shi kenan amma yanzu haka ana roƙon al'umman Taraba gaba daya kamar da sun saba su haɗa kai da gwamnati don a samu zaman lafiya.
Duba da cewa wannan matsalar dai sai canja salo iri-iri yake yi hakan ta sanya na tattauna da ambasada Hassan Jika Hardo wanda ya tabbatar da cewa yan sanda suna da karancin kayan aiki a jihar ta Taraban. Wannan karancin ya biyo bayan jan kafa da gwamnati take yi gurin rashin taimaka ma yan sandan.
Game da halin da Taraba take ciki ba wani abu bane. Idan kana neman wani abu a jihar Taraba, idan ka je gwamna zai ce maka shine shugaban tsaro na jiha. Kuma a ka'idance idan shugaban tsaro. Amma kullum abin da nake magana shine a tambayi yan sandan jiha. Amma kowace jiha zan bada misali a zamanin gwamna Dan Baba Marigayi. Na san gwamna Dan Baba ya sayi motoci hilo-hilo-hilo san 40 ya raba ma yan sanda. Amma yau sai ka wayi gari a Taraba wani abu ya taso na gaggawa ana buƙatar tsaro yanzu da yan sanda bai da motar da zai hau.
Hakan ta sanya na yi yunkuri domin yin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraban. Amma dai rundunar ta tabbatar da cewa mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar Taraban a daidai wannan lokaci an ko canja masa gurin aiki. To sai mu ce Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya adabi ƙasar Najeriya. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
An gaida Salisu, har yanzu dai muna Najeriya, inda wakiliyarmu Hauwa Umar ta haɗa mana rahoto dangane da samun ƙaruwar masu cutar yoyon fitsari a Najeriya, yayin da kuma adadin likitoci a ɓangaren kula da masu ɗauke da cutar ke raguwa. Ga Hauwa ɗauke da rahoton.
Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin ƙasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da ɗaukar dogon lokaci ana naƙuda. Babban likita a ɓangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bello Lawal da ke aiki a babban asibitin Kwali a Abuja ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa.
Abin da yake damun mata da yawa gaskiya. Kuma abu ne da yake sa mata su gagara samun sukuni har iyakar rayuwarsu. Domin abu ne da zai hana ka fita, zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi, ke baki iya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka fita tsari ya fara miki yoyo. Suna masu jin tsoron shan ruwa, wasu na ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyowa ne, suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyowa ne. Saboda haka ba su son su ci abinci, ba su son su sha ruwa, suke wasu sun rarra ne sosai ba jini ma jikinsu, saboda ba su cin abinci, ba su yawan shan ruwa, suke ga suna zama dehydrated ko kuma kiga sun samu wani matsalan ciwon duwatsuwa cikin bladder.
Dr. Halima Bello ta ƙara da cewa
National Demographic Health Survey ce ana samun wajen mata miliyan 2 da suke da wannan ciwon a duniya, sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen 150,000 zuwa 200,000. Ana gyaran matan nan a kowane shekara, a da ana gyara wajen 5,000 kawai ake iya gyarawa a duk ƙasan, amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa 3,000 saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu, wasu suna bari, wasu kuma ba su shigowa sababbi. A da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyarawa, wasu ganin suke kaman mace ta samu wannan ciwon shikenan har abada ba a iya gyara ta shikenan kun da an ci ba maganin ta. Yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran, saboda haka akwai masu ana gyaran wannan ciwon, kuma ana samun da ciwon lokacin aka gyara shi gyara su ɗaya masaka gama ci ta samu lafiya ta warke ta dawo rayuwa ta inda ta saba da. Kuma muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani da shi a ƙauyuka ko a ina mai a gaya masa su fito su samu taimako.
A nasa ɓangaren babban likita ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman ya jaddada mahimmancin ba da goyon baya ga masu fama da matsalar.
A yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu magani a bita da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata. Saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba, in dai tana so ta aihu. Kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi aihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba.
Ana samun matsalolin maza da ke kyale matansu a halin ni'asu a lokacin da suka samu matsalar yoyon fitsari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa'u, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31.
A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hangawa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu karkare jin irin hasashe na masana akan hanyoyi da za a bi don inganta makarantun horas da malamai, da ganin cewar an inganta ilimi da ake baiwa malamai na gobe. Rashin samar da nagartattun kayan aiki zai haifar da samar da bargurbin malamai, wanda sakamakon hakan kuwa sai a samar da al'umma da ba ta da alƙibla.
So wai matsalar kayan aiki da isassun gine-gine irin su ofisoshi haka, irin su ajujuwa da sauransu haka. Za a ga yawan ɗaliban yayi yawan da kuma malamai din yayi yawan da bai je daidai da ainihi yawan ofisoshi da kuma yawan ajujuwa ko girman ajujuwan da ake aminin ba. Kuma a ƙarshen sanadi haka za a ga yawanci ba a cika kiyayewa da tanadin da tsarin ilimi na ƙasa ya ba, na malami ɗaya ɗalibi kila 30 ko 25 ko 30 mafi yawa. Za ka ga kamar musamman wasu manyan departments haka, za ka ga sai ga yaro malami ya samu kanshi da makon ya kanta da kila yaro 30 ko 20 ko 25, za ka ga yana kanta da wajen yaro 500 da kuma sauransu. Wannan babban matsala ce, saboda zai shafi ingancin ba karamin shafa ingancin ainihin ilimin, saboda wani yaro zai shiga aji kuma babu wasu abubuwa na ƙarin ƙarfin magana malami kamar public address system da babu su. So wannan ba ƙaramin tallafi bane ga waɗannan makarantun ne din.
To ko menene mafita ga waɗannan matsalolin, ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga ƙirƙiro sababbin kwalejojin har guda 6 a Najeriya? Musa Muhammad Usman na ganin cewa
gwamnati dole ne za ta maida kanta gwamnati, domin yau idan ka dubi yanayin ilimi ana san a samu mafita. Mafitan matsalolin yawa gare su, ta yadda mafitar da za a iya cewa a samu mu matsalolin sai an bi abin fanni-fanni daki-daki. Yadda an karena sana'ar koyarwa, gwamnati ta inganta shi ta yadda zai koma shi an mafifici a cikin ayyuka a ƙasar nan, domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta.
Shi kuwa Dr. Musa Haruna Jada cewa yayi
matsalan kayan aiki, matsalan su gine-gine, matsalolin kuɗi da sauransu. So duk waɗannan abubuwan dole sai an yi musu shiri a tanadi isassun kuɗi, ya zama waɗannan makarantun sun samu isassun kuɗi wanda za su yi aiki, za su yi waɗannan makarantun nan. Sannan kuma ya zama an ba su kayan aiki wadatattu, an kuma samar da gine-gine isassu wanda zai kashe ofishin malamai da kuma ajujuwa isassu wanda za su dace da ainihin wannan tsarin ilimi da ce malami kaza, ɗalibai kaza, ɗauka lokacin da zai koyarwa.
Masana lamuran ilimi dai na ganin cewa muddin gwamnatin Najeriya ba bayar da kulawa ta yi ga fannin ilimi ba ta yadda ya kamata, to ba za a samu biyan buƙatun bunƙasa ilimi ba, sai dai inda ma ba son cigaban ilimin ake buƙata ba.
Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ta da fatar mahukunta za su ba da ƙaimi wajen ganin an inganta ilimi a ƙasar baki ɗaya, da tabbatar da cewar an samar da nagartattun malamai, wanda da hakan za a samu al'umma mai inganci. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da ya taimaka wajen wannan shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba dan ganin mun taya daukacin al'ummar kasar Amurka murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar su. Da fatar kasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa kananan kasashe ganin irin mawuyacin halin da duniya take ciki. Sako daga Sani mai lange-lange Yawuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. Sai sakonmu na gaba inda ya ce, sai an yi da gaske kafin a magance matsalar tsaro da sace-sacen mutane domin neman kudin fansa a Najeriya, domin akwai matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa, ga talauci, ga uwa uba cin hanci da rashawa. Allah ya kyauta. Daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, salam VOA Hausa. Ya Allah mun tuba, ka ji kan talaka Najeriya, ba dan ya mutu ba, ba komai yasa na fara da wannan magana ba sai dan matsaloli da suka dabaibaye malan talakan Najeriya. Ga matsalar tsaro, ga tsadar rayuwa, ga rashin inganta harkokin ilimin yaransa, ga rashin wutar lantarki. Kai abin dai da yawa, wai mutuwa ta je kasuwa. Da fatar Allah ya kawo mana daukin sa. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe yace, ya Allah muna addu'a, wannan tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma ka kawo musu fahimtar juna a tsakanin su, domin bai kyautu a ce makiyayi da manomi suna rikici ba, ganin manomi zai amfani da saniya wajen yin huda, sannan makiyayi kuma zai kai dabbobinsa kiwo gonar manomi. Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Kafin mu karkare ga Baba ya sake dawowa don bitar labarai, amma a takaice.
To Hanifa, a takaice, wasu 'yan bindiga guda takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya, yayin da a daidai lokaci guda kuma maharan suka kai hari a wata tashar 'yan sanda da ke kusa. Jihar Kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kudin fansa. Garin Zaria, inda asibitin tarin fuka da kuturta na ƙasa yake, shi ne ya fi yawan fuskantar hare-hare, kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin. An kwashe akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi, a cewar mai magana da yawun asibitin Maryam Abdulrazak tana fadawa Reuters. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roman Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba, kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa. Ana sa ran Papa Roma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama a asibiti kwanaki 7 nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci 10 suka masa a cikin sa'o'i 3 da yammacin jiya Lahadi a asibitin Gamelli da ke birnin Roma, in ji mai magana da yawun asibitin Matteo Broni a wata sanarwa. A ƙarshe, yau Litinin ofishin Kate, wata 'yar gidan sarautar Birtaniya, matar Yalima mai jiran gado, ta killace kanta kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai magana da yawun masarautar Birtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan Yaliman ta yi mu'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba, amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya, kana ta killace kanta a gida.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce a huta lafiya.